Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 sai kuma kilo har 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a kullun a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya, sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari, assalamu alaikum. Grace Alheri Abdi ce tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin gabatar da shirye-shiryen namu na yau, Talata 23 ga watan Fabrairu shekara ta 2016. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon yanzu haka yana ƙasar Burundi a wata ziyara da yake domin shawo kan rikicin siyasar ƙasar. Amurka da Rasha sun amince da wasu shirye-shirye da za su dakatar da fada a Siriya. An samu ƙarin yawan mutanen da suka mutu bayan da wata guguwa mai ƙarfin gaske ta afka ƙasar Fiji.
Kanin labaran kenan. Kwamitin da jihar Kaduna ta kafa domin bincike hatsaniya da aka samu tsakanin yan shiya da jami'an tsaro ya ɗage zaman da ya kamata ya fara jiya Litinin, domin ɓangaren yan shiyan bai kasance a zaman ba bisa dalilan cewa
kamin yau akwai lauyoyin da suka rubuto mana cewa to ba za su iya zuwa ba saboda ba su ga wanda ya ɗauke su aiki ba, domin su amshi umarni gare shi na su zo gabanmu su bayyana matsayinsu akan abin da ya faru.
Yau kuma a shirin tsaka mai wuya,
duk wanda ya lashe zaben shugaban ƙasa a Niger fa ya shirya biyan bukatu masu yawa na jama'a. Jamhuriyar Niger dai ƙasa ce da demokuraɗiyya take da ƙarfi sosai a cikinta, kuma ɗaya daga cikin wuraren da ake ganin wannan garkuwa ko kuma girkuwa a ƙidar ta demokuraɗiyya shi ne ta yadda jam'iyyun siyasa sukan yi sauri su haɗa gamayya domin su cimma wani buri nasu.
To, kafin mu kai ga waɗannan duka, ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a barkanmu da asuba, ga labaran duniya. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon yanzu haka yana ƙasar Burundi a wata ziyara da ya kai domin shawo kan rikicin siyasa da ta bayyana ƙasar kusan tsawon shekara. A jiya Litinin ne Ban Ki-moon ya isa babban birnin Bujumbura gabanin taruka da aka shirya zai yi da 'yan siyasar ƙasar da kuma wasu ƙungiyoyi. Wannan ziyara ta shugaban ta zo ne wata guda bayan da wakilan Majalisar Ɗinkin Duniya suka je ƙasar da niyyar samar da tattaunawa tsakanin shugaban ƙasar Pierre Nkurunziza da 'yan adawa. Kafin wannan ziyara dai mutane huɗu ne suka rasa rayukansu a wasu harhara da aka kai da gwamnati a babban birnin ƙasar cikin awanni 24. Burundi dai ta kasance cikin rikicin siyasa tun watan Afrilun shekarar da ta gabata, lokacin da Nkurunziza ya shirya da samun nasarar zaɓe domin samun ikon ci gaba da shugabanci a ƙarni na uku, wanda mutane ke ganin ya saba kundin tsarin mulkin ƙasar. Masu lura na fargaba wannan tashin hankali na ƙasar, wanda yanzu haka yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 400, ya kuma raba mutane 2,230 daga ƙasar. Ana kuma ganin ƙasar ka iya kasancewa cikin yaƙin basasa ko abin da ya fi haka.
Amurka da Rasha sun amince da waɗansu shirye-shiryen da za su dakatar da fada a Siriya. Wannan ka iya taimakawa wajen kai agaji ga sauran birane, ya kuma taimaka wajen dawo da zaman tattaunawa kan Siriya, wato ƙasar ta Siriya. A wata sanarwa da aka fitar jiya Litinin ta haɗin gwiwa tsakanin Amurka da Rasha na cewa ƙasashen biyu sun amince da yarjejeniyar tsagaita wuta da za ta fara aiki 25 ga wannan wata na Fabrairu. Ta kuma shafi duk ɓangarorin da ke cikin wannan fada, amma an ware ƙungiyoyin ta'adda da suka haɗa da ISIL da Jabhat al-Nusra, ƙungiya mai alaƙa da Al-Qaida. Cikin shirin baki ɗaya, ɓangarorin da ke cikin wannan yaƙi za su kiyaye amfani da ƙarfi wajen kare kai. Haka kuma ɓangarorin sun amince ba za su shiga harkar ƙungiyoyi masu kai kayan agaji ba zuwa duk yankunan ƙasar. Amurka da Rasha ne suka wakilci wannan tattaunawar tsagaita wuta, wadda ke ɓangare ne na ƙungiyoyin ƙasashe 17 masu taimakawa Siriya. Ƙungiyar da ta yi wani taro a Munich farkon watan nan, inda ta yi fatan samar da yarjejeniyar tsagaita wuta a ranar Juma'ar da ta gabata.
Labaran duniyar na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wow. Wani sabon binciken ra'ayin mutane da aka yi a nan Amurka na nunin yawancin Amurkawa na goyon bayan matakin da jami'an tsaron Amurka ke dauka na ganin sun takura kamfanin Apple da ya samar da hanyar da za su iya bincikar wayar ɗaya daga cikin mutanen da suka kai hari a garin San Bernardino da ke California. Cibiyar bincike ta Pew Research ta ce ta nemi jin ra'ayoyin mutane sama da 1000 cikin 'yan kwanakin nan, inda ta gano cewa sama da kashi 51 cikin 100 na mutanen na ganin ya kamata kamfanin Apple ya bude wayar iPhone mallakar Said Rizwan Farooq. Kaso 38 cikin 100 kuma na goyon bayan matsayar da kamfanin na hawa kujerar Nike. Kaso 11 kuma ba su da wani ra'ayi kan batun. A halin yanzu kuma lauyan iyalai 14 da Farooq ya kashe ya ce ba dadewa ba zai fitar da wasu bayanai da za su goyi bayan hukuncin da alƙali ya yanke na cewa Apple ya bude wata hanya da za ta baiwa jami'an tsaro damar bincikar wayar. Farooq dai haifafan Amurka ne wanda shi da matarsa 'yar asalin Pakistan Tashfin Malik suka kai hari da kashe mutanen. Apple dai na ci gaba da zama akan kujerar nagi kan hukuncin da kotu ta bayar. A jiya Litinin ne shugaban Apple Tim Cook ke gaya masu amfani da kayan kamfanin cewa wannan bukata ta gwamnatin Amurka na da sarkakiya.
An samu ƙarin yawan mutanen da suka mutu bayan da wata guguwa mai ƙarfin gaske ta auka wa ƙasar Fiji da ke kudancin kogin Pacific ranar Asabar. Yanzu haka dai yawan mutanen da suka mutu sun kai aƙalla 29 yayin da jama'a ke ƙoƙarin kai kayan agaji ga mutanen da suka tsira. Wasu hotuna da aka ɗauka da tauraron ɗan adam na nunin yadda wannan mummunar guguwa ta Cyclone Winston ta yi ɓanna a ƙasar ta Fuji. Hotunan sun nuna yadda gine-gine suka ruguje, haka kuma ruwa ya cinye yawancin hanyoyi, sai kuma yadda guguwa ta tuntuɓe bishiyoyi ta kuma bar yawancin mutane babu wutar lantarki. Wannan guguwa dai ta afka babban tsibirin Viti Levu wanda take ɗauke da iska mai gudun kilomita 300 a sa'a ɗaya. Hakan ya sa ta zamanto guguwar cyclone da ba taɓa ganin irinta ba a wannan yankin. A jiya Litinin ne jami'ai suka ɗage dokar hana fita, amma Fuji za ta kasance cikin mawuyacin hali har na tsawon wata guda. An kuma rufe makarantu har sai ranar Litinin mai zuwa. Har yanzu dubban 'yan ƙasar na sansanoni da aka killace musu.
Daga ƙarshe, masu gabatar da ƙara a Amurka sun ce mutumin da ake zargi da kai hari a jihar Michigan ya amince cewa shi ya kai harin da ya kashe mutane 6. Masu gabatar da ƙarin sun ce mutumin mai suna Jason Dalton, ɗan shekaru 45, direban kamfanin motar hayan nan da ake kira Uber ne, kuma babu tarihin ya taɓa aikata wani laifi. Ya dai amince da cewa shi ne ya aikata laifin a lokacin da 'yan sanda ke masa tambayoyi. Ana tuhumar Dalton da laifuka 6 na kisa da laifukan kai hari 10 da laifukan keta dokar mallakan makamai. Alƙali ya ƙi amincewa da baiwa Dalton Bailey bayan wata takaitacciyar bayyana da ya yi a kotu. Har yanzu dai Dalton bai amsa laifinsa ba, haka kuma kotu za ta samar masa da lauyan da zai kare shi. Har yanzu dai masu bincike na ƙoƙarin gano musabbabin wannan hari. Masu gabatar da ƙarin dai sun ce ba wai an zaɓi mutanen da aka kashe ba ne, tunda baki ɗayansu babu wani da ke da alaƙa da wanda ya kai harin. Shugaba Obama ya ce dole ne mu ɗauki mataki domin kare yin amfani da bindiga wajen aikata irin wannan laifin. Ya faɗi haka ne a lokacin da gwamnonin Amurka suka kai masa ziyara a fadar White House.
Labaran duniya kenan, kuka saurara. To, bari mu buɗe taskar rahotannin namu a jihar Kaduna, Najeriya, inda aka fara samun cikas a yunkurin warware matsalar tsaro da ta'addabi al'umma a Zaria. Ga wakilinmu Isa Lawal Ikara da abin da ke wakana.
Kwamitin da gwamnatin jihar Kaduna ta kafa domin binciken hatsane da ta faru tsakanin jami'an sojin Najeriya da kuma 'yan uwa mabiya mazhabar Shi'a a Zaria ya ɗage zaman da ya fara a ranar Litinin ɗin nan, biyo bayan wata takarda da lauyoyin da ke kare ɓangaren Shi'ar suka aike wa kwamitin, inda suka nuna damuwarsu game da gaza ganin jagoran ƙungiyar ta 'yan uwa musulmi mabiya mazhabar Shi'a, wato Sheikh Ibrahim Azazzaki. Mai shari'a Muhammad Lawal Garba shi ne shugaban kwamitin binciken da gwamnatin jihar Kaduna ta kafa.
Ɗaya daga cikin waɗanda wannan al'amari ya shafa ba su zo ba, kuma wannan bincike an ce za a yi shi ne a kan abin da ya auku tsakaninsu da sojoji. Sojoji sun zo, amma su ba su zo ba. Kamin yau akwai lauyoyin da suka rubuto mana cewa to ba za su iya zuwa ba saboda ba su ga wanda ya ɗauke su aiki ba, domin su amshi umarni gare shi na su zo gaban mu su bayyana matsayin su akan abin da ya faru. Kuma dalilin da yasa basu ganshi basu samu wannan dama ba shine basu samu daman ganin shi ba saboda yana tsare. Shine muka ba da dama a je a bincika inda shi wanda duke su aiki yake. Idan aka bincika a bisa doka wannan hukuma tana daman ta ba da umarni cewa a bar su su je su ganshi domin su karbi umarni gare shi game da binciken da za a yi na wannan hukuma. Saboda haka muna son mu samu bayani ne ga duka bangaren guda biyu. Shi yasa kuma muka ba da umarni ga shi lauyan wannan hukuma cewa shi je shi binciko mana wace hukuma ce ta gwamnati wadda ke rike da shi wannan wanda duke su aiki. Idan suka binciko mana lokacin kuma mu za mu ba da umarni na cewa a ba su dama su je su ganshi.
Haka nan mai shari'a Muhammad Lawal Garba ya ce wannan kwamiti zai tabbatar da yayi adalci ga dukkanin bangarori.
Wannan dai shine zaman namu na farko kamar yadda na bayani cewa wannan hukuma dai an kafa ta ne domin a nemo gaskiya bisa abubuwan da suka auku a Zaria. Kuma ba za mu yi wa wanda suka zo gaban mu shari'a bane, a'a abinda za mu yi bincike ne za mu yi na gaskiya abinda ya auku. Saboda haka ba aikin mu bane mu ce za mu wani shari'a mu ce wannan yayi lahi wannan bai lahi ba, a shari'ance mu ce kuma za mu yi mashi hukunci, ba aikin mu kenan ba. Kuma shawarwarin da za mu ba gwamnati za su danganta ne ga irin ainihin gaskiyar da aka zo aka gaya mana. Ba za mu yi amfani da jita-jita ba ko mu yi amfani da wani abu da mu muka sani daban da abin da aka zo aka gabatar mana. Saboda haka muna kiran jama'a wanda suke da ainihin masaniyar abin da ya auku su zo su kawo mana labarin abin da ya auku na gaskiya kuma gaskiya kawai.
Barista Muhammad Sani Katushi ne ke jagorancin lauyoyin da ke kare kungiyar Jama'at Nasrul Islam da Majalisar Koli ta Addinin Musulunci da wasu kungiyoyin musulmi da ke unguwar da aka samu wannan hatsaniya.
Duk da mun sani cewa wannan abin ya faru ne tsakanin ƴan Shi'a da sojoji, to sojoji sun zo ƴan Shi'a ba su zo ba, to sai muka roka wannan commission din ta nemi inda shugaban nasu yake a kuma aika musu da wasiƙa na cewa lallai a ba ƴan uwan dama su samu zuwa wurin shi. In kuma haka nan bai yi ba mun ƙara neman cewa wannan zaman da ake shugabannin zaman suna da dama su ma halarci inda yake don a ji a samu tattaunawa da shi. To amma abin da ke da muhimmanci a nan shi ne dokan ƙasa cewa ta yi in kana tuhuman wani ya zama wajibi ka aika mai da takarda na gayyata don ya zo irin wannan zaman. To in kai wannan kai ka gama naka shi ne kuma ya rage ma ko ya zo ko kuma kada ya zo. To in har ya zo zuwan shi yana da muhimmanci, amma in kuma bai zo ba wannan bai hana a ci gaba da wannan zama ba. To yanzu wannan tsagawan da aka yi ne don a ba su dama a ga shin za su iya zuwa koko.
Ranar Laraba wannan mako ne dai ake sa ran wannan kwamiti ya ci gaba da zama domin zakulo bayanai game da hatsaniyar da aka samu tsakanin rundunar sojin ƙasar da kuma ƴan uwa mabiya masa bashi'a a birnin Zazzau. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To sai ku gafarce mu domin wannan ƴar citijewar wannan inji bayan wannan rahoton Isa Lawal Ikara daga Kaduna Najeriya. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe 12:15 na asuba. Idan muka dawo a shirinmu na hantsi muna da rahotanni da suka hada da wannan daga jihar Niger.
Aƙalla mutane hudu ne suka mutu a ciki har da ɗan sanda guda da kuma wani mai unguwa a sakamakon wata gobarar da ta tashi.
Sai Adamawa.
Yanzu haka dai wata matsala da al'ummomin da ke komawa yankunansu da aka kwato daga hannun mayakan Boko Haram a arewacin jihar Adamawa ke fuskanta ta ce fata batun ruwan sha biyu bayan lalata rijiyoyin burtsatse da ƴan Boko Haram suka yi.
Da kuma jihar Borno.
Akwai wannan batun zaka da ake kwashe ƴan gudun hijira daga wasu wurare saboda a soma bude makarantu. Kamar yanzu wannan hali yake ciki game da kwashe waɗannan ƴan gudun hijira.
To za ku ji amsa wannan tambayar da kuma cikakkun rahotannin a shirinmu na hantsi sai ku kasance tare da mu. Yanzu dai ga Aliyu Mustapha Sokoto da shirinmu na gaba.
Tsaka mai wuya.
Ina shugaban majalisa, ina sanya ministoci.
To amsa lumana ma'ana su ba wanda suke so. To amsa amnati dai su ba wanda suke so saboda me? Saboda ka ai takara.
To abinda an tabbata dai da aka yi kokowa ta tazarce Hamadu Bashir Niger kudu yayi. Da shi da Muhammad Usman da Hamadu Muhammad Usman Abuja suke cikin otel sai suka shekara guda can.
Duk tsarin da tarayya ta kirkiro wanda za ta cin mulki tun kashi na farko a cikin Nijar, kashi guda hudu ne babu wanda ba mutulmuje ba.
Haba kasa da tushe ƙarya. Abinda har mai aika mutum ɗaiɗaiɗai har 46.
Mun tabbatar da mun imani da Allah mun gane jam'iyyar tarayya da ɗan takararta sun firgice a cikin ƙasar nan, saboda a wannan shekarar biyar sun aza shekara 100 ce.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa mu duku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. To duk wanda ya lashe zaben shugaban kasa a Niger fa ya shirya biyan bukatu masu yawa na jama'a.
Sunan malami?
Malam Umaru. Abinda ka san kowa yake hamayyar nema, to dole ne sai an samu dan hargitsi nan da nan, wanda kuma ba wani abu bane wannan siyasa ce wanda in ta wuce za ka ga kuma an komo wato an zauna da gaskiya. A yanzu dai a yanda muke gani to ana gudanar da wannan campaign cikin kwanciyar hankali.
Haka ne, lalle akwai aiki. To jamhuriyar Niger dai ƙasa ce da demokuraɗiyya take da ƙarfi sosai a cikin ta fa, kuma ɗaya daga cikin wuraren da ake ganin wannan garkuwa ko kuma girkuwa aƙidar ta demokuraɗiyya shine ta yadda jam'iyyun siyasa sukan yi sauri su haɗa gamayya domin su cimma wani buri nasu, da da ƙalubalantar gwamnati ne ko domin neman canjin wani abu a harkokin yau da kullum na ƙasar. Alal misali, lokacin da tsohuwar gwamnatin Tanji Muhammadu ta so ta yi tazarci, jam'iyyun da ba su yarda da wannan ba, wanda a lokacin suka haɗa da hadda ita jam'iyyar PNDD da ta shugaba Muhammadu Isuhu, suka haɗa ƙarfi suka yaƙi tazarci ɗin ta Tanja. To amma kuma daga baya, bayan shi Isuhu ya hau kan karaga, sai aka ce an zo an raba gari tsakanin shi da jam'iyyun adawa ɗin da suka ce ya musu butulci ko kuma ya ci amanansu. Yawa ci gaba da fafata da muke ji tsakanin Muhammad Lawali Leje na jam'iyyar Lumana ta Hama Amadun da kuma Usmanu Muhammadu na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki, za mu tashi ne daga kawancin da haka da PNDS ɗin da kuma ita Lumana a wancan lokacin, wanda daga baya ya zo ya lalace. Yana da sun ce shugaba Isuhu ne ya janyo matsalar bayan da ya rinka shiga cikin jam'iyyar adawa ɗin yana rikirkita su, kamar ita jam'iyyar Lumana ɗin ta shi Hama Amadu. Haka ne Malam Usmanu?
A huskar Lumana da yake zance, haba kasa da tushe ƙarya. Hamma abinda ya bada, ina gaya maka har gaban Allah, dan shi in Allah bai tambaye ni, in ba tambaye ni a yau ba lahar Allah zai tambaye ni, abinda Hamma ya aika mutum ɗaiɗaiɗai har 46.
Ai musu me?
Mutum a zaɓa daga cikinsu, a zaɓa a ba su minista 7. To in ka ba mutum damar shi zaɓe, me ka ce shi? Da akai zaben nan shugaban kasa da fara minista sai zabe. Shugaban kasa da fara minista suka zabi ministoci waɗanda suka gaza suna iya aiki.
To
yanzu minista guda ne ta kare kici da aka sa wannan minista da ke ci yanzu na Chamana Agali, da shi na shugaban Lumana na jiha Agadez.
To Malam Usmanu, bari in sa ma kamar da kace bayani ne da na natso, amma dole mu ba shi Malam Muhammad Lawan Leje dama. Ya Malam Muhammad, ban san daga inda zaka fara ba, mu fara da duk inda kake so daga cikin abubuwan da kaji.
Zan fara bisa zancen takara ta San Excellence Hama Amadu, da yayi zancen Hama Amadu yayi takara ba so ɗaya ba so biyu ba, ba so uku ba. Wannan kaga bai da tarihin Niger. A tarihin Niger wato andemiki ba ne hadi da kyau. A shekara ta 2006 an tara masa nakirin ta Muhammad jam'iyyoyin siyasa suka hida shi daga prime minister. Bayan an hida shi daga muna prime minister, an yi tattali ya za a yi a kai shi kaso, saboda kai yayi takara domin nan. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo babu wani wanda yayi takara a wannan lokaci an domin nan, saboda an ce Tanje ya ce zai yi tazarci. Ban mai takara ba San Excellence Hama Amadu sai 2011 din nan ya takara a cikin kasar nan wata takwas da kawo jam'iyyar.
To yi maganar rikicin da aka ce PNDS na
wanda wannan kashi 19% shine muka kama ma San Excellence Muhammadu Isuhu ya ci mulki, wanda yau yake ma Hama Amadu wannan tozartar zuwa. Bayan wannan akwai rataba hannu da akai wanda Bureau Politique National na Lumana bai ba wani mutum ne ba dama wanda ake cema manda. Hama Amadu shi aka ba manda a matsayin shi na shugaban jam'iyya, shi ke tattauna ba su zancen yaya za a yi gwamnati da sauransu da komai. Tun lokacin da Muhammadu Isuhu ya kirkiro zayen gubernament na Union National kamar gwamnatin haɗin gwiwa na ƙasa, bai sa Hama Amadu cikin tattauna ba, ya ƙaurace shi, ya jawo wa'annan mutane da ka gani wa'anda suka jam'iyya bara'a, ma'ana suka ma jam'iyya tawaye, ya jawo shi Isuhu da su yake tattaunawa. Da ko da suka fara wannan magana za su shi gubernament ɗin nan na haɗin kai, sai ware Hama. Wannan lokaci ƴaƴan jam'iyya suka yato suka ce Muhammadu Amadu kwata-kwata a hita daga cikin wannan ƙawance. A wannan lokaci dan Hama yana da kishin ƙasa, bai hita daga cikin ƙawancen kwata-kwata ba. Sai a 5 ga wata sai Hama ya ce a yi sponder, ma'ana a dakatar da alliance har su tattauna da shi da Isuhu. ya isu bai dawo daga dan daji wajen kwanji har Ahmad ya tarbe shi a filin jirgin sama kowa na kallo wanda duk ƴan ƙasar nan tsamanin suke za a zauna tare da Muhammad Isu a tattauna da Muhammad a kashe wannan matsala ba a yi wannan ba aka hana su ma hadu Hamma ke dauka waya ya kira shi ki dauka shi Hamma ke neman audience a hana musu audience dan a tattauna a gyara wannan matsala wannan ruwan su ne a ƙarshe yau kaga duk cikin wannan abubuwan duk dokokin da wayo jam'iyyar tarayya ta sa ake takawa a cikin ƙasar nan ya babu abin da ya kawo nan illa bayan wannan rabuwa da aka yi tsakanin Modern FA Lumana da jam'iyyar tarayya yau abu na biyu da nake so in ma bayani akan shi zancen da yake cewa ai ba Hamma Amadu ai abin da ya kamata zancen kudeta da zancen wane ne ai kaji bai fada maka ba shi bai yi furuci ba da kanshi yace a Hamma Amadu na ciki wannan ba zai iya fadin shi ba kuma a Niger yau kaga dai duk abin da suka yi gurin su yaya za su in suka datsa jam'iyyar siyasa program ne suka yi tsari ne to amsa lumana ma'ana su ba wanda suke so to amsa amnesty dai su ba wanda suke so saboda me saboda ka ai takara duk tsarin da tarayya ta kirkiro wanda za ta cin mulki tun kashi na farko a cikin Niger kashi guda hudu ne babu wanda ba mutulmuje ba
amma malauli ina son tambayar ka cikin abubuwan da malam Usman ya faɗa ya ce shi Hamma da kanshi ya dauki suna mutane 40 da wani kuna zargin Muhammad Isu da cewa ya ba mutane ministoci
ai a wannan lokaci kamun su yi gwamnati ne saboda Hamma ya ba da mutanen shi kamar yadda aka ce kowanne dan jam'iyya da ke tare da su ya kawo mutanen shi wannan haka aka yi an bada amma nace maka zancen tattaunawa radda Hamma Amadu zai tafi a kasan Mali yazo ya ce Muhammad Isu ya ce mashi yaya zancen gwamnati sai ya ce mashi gwamnati tukuna bai tashi ba amma zai kira shi amma ce saboda zan tafi Mali in kwana uku tafiya ce free day sai ba da lamba ce to idan aka tashi za a kira ni Hamma yana shiga kasan Mali ranar Litinin da Swahe karfe 4 na milice suka yi gubernaman din su yakin nan da Swahe 3 ya samu labari inda ya aiko wakilin shi yace to wannan abu da aka yi bai amince da shi ba kamata a zamna tare da shi
saboda haka ba lauli
saboda a lokacin da ya alliance da su bai yi wata garabasa da su bai ce masa kaza nake so ba ko ku rubuta mini kaza ba haka ba aka yi
saboda haka
yayi alƙawari tsakanin su ya cika alƙawari saboda sun yi alƙawari na rantsuwa da
to ina zuwa
mai tsarki a gidan Abdul Labo Hamma ya cika wannan alƙawari suka yi yaya za su yi su halakar da Hamma za a yi su raba shi da kasar nan ga rajiyoyi suka zanki to suna cewa za su izolan shi ka san menene izole kamar yadda suka kaurace shi yanzu a filinge to shine suke ce ake ce ma izole za mu kauratar da shi Allah subhanahu wataala ya tabbatar da sun kauratar da shi amma a matsayin dan takara bayan wannan suka hito ga kasashen duniya suna cewa Hamma Amadu ba ya dawowa dan haka yau mun tabbatar da mun imani da Allah mun gane jam'iyyar tarayya da dan takararta sun firgice a cikin kasar nan saboda wannan shekarar biyar sun aza shekara 100 ce yau ga shekara biyar cikin ikon Allah su za ta karewa cikin ƴan kwanaki yau insha Allah ƴan kasa za su yi zabe dan ababbanta ƴan duma da kabiwa ƴan tarayya za su gane shi ƴan kasa na tare da su ko ƴan kasa ba su tare da su
to shikenan to ina zuwa mallan jido Allah yana so roƙe ku duka biyu ku rinka yi kuna takaita domin muna da batutuwa da suka rige da muke son mu tattaba mallan Usman bari in dawo gare ka takaice abin da ake cewa PNDS tana yi wa jam'iyyun da suka taimake ta ci zaben 2011 butulci kamar da shi mallam Lauli Leje yake faɗa kamar da ake cewa sun taimake ku kun yaƙi tanja kun hana tazarce tare kun samu kun ci zabe kun dawo kun yi musu yankan baya na ɗaya kenan na biyu ka zabi duk wani bangare daga cikin maganganun da ka ji ka mai da mutane amma ka taba min magana wannan butulcin da aka ce kuna yau jam'iyyu
yawa to abin da an tabbata dai da aka yi hukuma ta tazarce Hamma dai bashi Niger kudu yayi sai aka yi mandatari international aka ce ana neman su uku da shi da Muhammad Usman da Hamma da Muhammad Usman Abuja suke cikin hotel sai suka shekara guda can Isu Muhammadu shi yazo ya ce gashi yana neman shi da gashi saboda haka ina son tabbatar maka mallam Aliyu ni ba san yi kamar yadda wannan mutumin kai ba ina son ka saurari abin da yake gani zancen waɗanda suka kama muna mallam Aliyu idan mutum ya zo da niyya ta alheri bi iznillahi ta'ala Allah zai saki shiga alheri amma idan mutum ya zo da niyyar sharri Allah zai tona mai asiri ina so in baka bayani sadda aka yi gwamnatin nan ta hadin kan kasa a wannan lokaci da suka ce Hamma ya kamata shi ba da ministoci constitution na Niger cewa yayi shugaban kasa shi na adda yuka da nama a aikin gwamnati shi dan majalisa abinda aiki ne bincike na aikin da gwamnati kai ina shugaban majalisa ina sanya ministoci kenan in haka nan ya shiga cikin aikin shugaban
to amma me ya dame ku tana ba jam'iyyar ku bace duk abinda jam'iyyar suka yi ba ruwan su bane
ba abin da nake son gaya maka inda aka aiko ai kaga bai baka bace ba gaskiya bane nake aiko
ba ai ma ce gaskiya ne
ya da cewa idan aka aika maka mutum 46 aka ce ka zaba
eh
in ka zaba abin ya zallahi
amma Malam Usman bai musu ba ai shi Malam Muhammad Lawli ne bai musu ba ya ce haka din ta faru amma abin da nake cewa wannan cikin gidan su ne cikin jami'ar su ko mutum 400 suka aiko wannan ruwan su ne amma zargin da ake shine cewa sun taimake ku kun ci zabe bayan kun ci zabe daga baya kun zo kun juya musu baya
to gaishe ku to ko bayan magana juya musu baya akwai magana zarge-zargen da ake cewa kirkirowa ake yi a dora kan yan adawa domin a takura musu kuma sannan Hammer Nation da laifin da ake zargin shi da aikata na sayo jarire daga Najeriya ko matarsa duk zamu duba wannan a shiri na gaban Allah yadda yau ma dai muna son mu gode yau shi Usman Muhammadu da Muhammad Lawli Leje da kuma musamman wakilan mu a can Yemen Yusuf Abdullahi da Sulaiman Muni Barma da suka taimaka muka kawo muku shirin nan kuma madadin su dukan Aliyu Mustafa Sokoto ne a Washington DC
to a gaida na Sokoto kada ku bari a ba ku labari sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin ci gaban wannan fafatawa kafin mu ci gaba ga wannan sako
Ni fa na kasa samun wani haddaden shirin matasa mai gamsarwa wanda ya dace da wannan zamani.
La, kina ina sashen Hausa na Murya Amurka ya fara gabatar da yau da gobe shirin matasa yau sama da shekara daya.
Yau da gobe shirin matasa.
Sosai kuwa, yau da gobe shirin matasa daga Litinin zuwa Juma'a daga ƙarfe 4 da rabi zuwa 5 agogon Najeriya da Niger.
Ci gaba da bayani.
Yau da gobe shirin matasa na kunshe da shirye-shirye kan zamantakewar ma'aurata, tarbiyyar yaya, ilimi, siyasa, kiwon lahiya, nishadi, al'adu da kuma fasaha. Ga kuma jin ra'ayoyin matasa da tattaunawa da su ta Facebook da Twitter.
Lallai zan fara saurare kuwa.
Domin sauraren shirin yau da gobe shirin matasa zaki iya kama mu ta radio akan mitoci 22 da 25.16 kowace la'asar daga ƙarfe 4 da rabi zuwa 5 ko kuma ta internet a voahausa.com da kuma ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM a Nyamai babban birnin ƙasar Jamhuriyar Niger.
Yau da gobe shirin matasa daga VOA. Dan wasan kwallo bata manta ba.
Wasan koko wa bata manta. Haka yake aiki baka san me yinka kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon yanzu haka yana kasar Burundi a wata ziyara da yake domin shawo kan rikicin siyasa da ta baibaye kasar har kusan tsawon shekara. A jiya Litinin ne Ban Ki-moon ya isa babban birnin Bujumbura gabanin taruka da aka shirya zai yi da ƴan siyasar kasar da kuma wasu kungiyoyi. Amurka da Rasha sun amince da wasu shirye-shiryen da za su dakatar da fada a Syria wannan ka iya taimaka wajen kai kayan agaji ga sauran birane ya kuma taimaka wajen dawo da zaman tattaunawa kan siyasar kasar a wata sanarwa da aka fitar jiya Litinin da ta haɗin gwiwa tsakanin Amurka da Rasha na cewa kasashen biyu sun amince da jejin ya tsagaita wuta da za ta fara aiki 27 ga wannan watan na Fabrairu Wani sabon binciken ra'ayin mutane da aka yi a nan Amurka na nunin yawancin Amurkawa na goyon bayan matakin jami'an tsaron Amurka ke ɗauka na ganin sun takura kamfanin Apple da ya samar da hanyar da za su iya bincika wayar ɗaya daga cikin mutanen da suka kai hari garin San Bernardino da ke California. An samu ƙarin yawan mutanen da suka mutu bayan da wata guguwa mai ƙarfin gaske ta afkawa ƙasar Fiji da ke kudancin kogin Pacific ranar Asabar. Yanzu haka dai yawan mutanen da suka mutu sun kai aƙalla 29 yayin da jami'ai ke ƙoƙarin kai kayan agaji ga mutanen da suka tsira. Masu gabatar da ƙara a Amurka sun ce mutumin da ake zargi da kai hari a jihar Michigan ya amince cewa shi ne ya kai harin ya kashe mutane 6. Masu gabatar da ƙarin sun ce mutumin mai suna Jason Dalton, ɗan shekaru 45, direban kamfanin motar hayar da ake kira Uber ne, kuma babu tarihin ya taɓa aikata wani laifi.
To a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye-shiryen na wannan lokaci sai kuma da hantsi idan Allah ya nuna mana musake shigowa da bayanan waɗannan rahotanni da muka gabatar muku. Kafin mai sallama bari mu miƙa gaisuwar fata alheri ga kungiyar Katsinawa da Daurawa reshen jihar Plateau mun gode da karamci Allah ya saka da alheri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Malam Sidi da ya harhaɗa wato haɗa shirin da bada umarni. sai kuma injiniyan mu da ke bisa inji Charles Hall Alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.